kowace dubu ɗaya na da ɗari uku, wannan yadda kuka yi yarjejeniya tsakaninka da shi kai mai abin hawa, wannan shine yafi dacewa kuma shine zai fi samun sauki a ciki. A dalili idan aka ce kullun sai mutum ya kawo dubu ɗaya, to ranar da bai yi aiki ba, ranar da ya tashi baya da lafiya fa, ranar da ba mota ya yi ni a layin mai fa, ma'ana sai ya je ya nemo kuɗin a wani wuri ya kawo, sannan kuma ranar da ya samu dubu goma fa kai ya baka dubu ɗaya shi kuma ya rike dubu tara. Ranar da bai da koko ba kuma bai samu fasinja fa, dole sai ya je ko cin bashi ya yi don ya zo ya kawo maka kuɗin da ya yarjejeniya shi ko bai da komai. Kaga ya zama wani abu mai kama da caca-caca, ko da bai zama caca gaba ɗaya ba. To abin da ya kamata a yi wanda ya zaci da koyarwar addini shi ne a yi yarjejeniya a kan fasantaj, kaso cikin ɗari nawa ya kamata ka bashi ko nawa ya kamata ya baka. Wannan yarjejeniyar ita ce za ta fi tabbatar da adalci. Domin a yanzu a hakan da ake shi ke sa motocin ba sa karko su lalace, sawa'un sun zama taxi din ko sun zama bus ko mashin din baya karko ya lalace, ta yaya? An bani mashin na san cewa dubu ɗaya zan kawo a yini, zan fita da mashin tun karfe 6 na safe, karshen ta ba zan ajiye mashin ba sai karfe 12 na dare, na yi overworking din mashin din. Idan da a ce ana tafiya da shi salin alin ba tare da an gajiyar da shi ba, mashin din zai shekara 2 ana hawa, yanzu sai ya mutu a cikin wata 6 ko wata 7. Saboda na sa shi aiki sama da kima, dan ina son tunda da dubu ɗaya zan kawo, ya zai in kawo dubu ɗayan nan in samu wata dubu ɗaya a kai ko in samu dubu ɗaya 500 a kai tawa. A ƙarshen lamari sai ka samu cewa mai tuka mashin ɗin ya fi samun kuɗi sama da mai mashin ɗin. Saboda haka dai akwai dai matsantawa kai sama da kima. Kuma sai ka samu mota ɗaya direbobi uku ne a kanta ko direbobi huɗu, wannan ya tuka tun da safe zuwa 6 na yamma, sannan ya ba wani sojan haya shi ma ya tuka ta zuwa karfe 10 na dare, wani ya sake tukawa zuwa 12 na dare a manyan garuruka da ake daɗewa ba a yi barci ba, irin Kano da sauran waɗansu wurare. To saboda haka sai kaga cewa injinan gaba ɗaya sun lalace sun mutu. To kuma duba abin da kome ya kawo wannan barashin adalci. In na san cewa zan samu aiki daidai wahala, zan samu lada daidai wahalata, to babu yanda za a yi sai na yi irin wannan zarin da haɗamar wanda in lalata abin hawan shi bai amfana ba, dai ba amfana ba. Wannan shi ne abin da na faɗa a wancan lokaci. Wannan ta ce don Allah a yi nasiha ga waɗansu daga cikin mazaje waɗanda suke musayar saƙonni ta hanyar text, wato rubutaccen saƙo a cikin waya ta hannu, kuma galibi za ka ga suna musayar irin waɗannan saƙonni da suke ɗauke da maganganu na batsa tsakaninsu da matayen banza ko da karuwai ko da 'yan matansu. A wani lokacin ma suna musayar hotuna na mata a tsirara ko na tsiraiti. Sai mutum ya shiga intanet ya buɗe wani website na fitsara, sai ya downloading ɗin waɗansu hotuna na fitsara ya sa a cikin handset ɗinsa, kuma ya riƙa aika 'yan matansa ko su aika masa. To hakikanin gaskiya wannan lalacewa ce, ƙarshen fitsara kenan, ƙarshen hasara ɗan adam ya samu kansa a cikin wannan hali. Ta ce da yawa daga cikin magidanta wannan ita ce ɗabi'arsu a halin yanzu, shi yasa idan mutum ya shigo gida baya son ya ajiye wayarsa. Yana alwala wayarsa na hamata, yana cin abinci waya na makala a hamata, zai shiga ban ɗaki waya na hamata, ana hira waya na hamata, da an bugo ya ma zai ɗauka. Saboda ba ya da gaskiya, yana jin tsoron kada matarsa ta riga shi ɗauka kuma budurwarsa ce ta bugo masa. Haka ne da Allah kuwa?
Haka ne.
To ga wannan matsala ce inda haka ne. Matan ma haka ne? To an ce matan ma haka ne, mazan ma haka ne. A hakikanin gaskiya ya 'yan uwa musulmi, kalmomi da ɗan adam zai furta su da baka ko ya rubuta su da rubutu, sawa'un rubutu na alƙalami da tawada ko bairo ko fansir, ko ya rubuta su ta hanyar wata na'urar rubutu, dukkaninsu ababen tambaya ne ranar tashin kiyama. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cikin hadisi ingantacce da yake mashuhuri a wajen ku, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, duk wanda ya kasance yayi imani da Allah, yayi imani da ranar ƙarshe, to ya faɗa alkhairi idan zai yi magana, in ba haka ba ku to yayi shiru. Ko dai mutum ya faɗa alkhairi ko kuma mutum yayi shiru. To wannan faɗin alkhairi daidai yake faɗin alkhairi a baka, daidai yake da rubuta alkhairi a rubuce, sawa'un ta hanyar na'urar rubutu ko ta hanyar alƙalami da tawada. Saboda haka rubuta sharri daidai yake da fadin sharri, ta yadda idan ka fadi sharri da bakinka za a baka zunubi, to idan ka rubuta sharri kila zunubin ma zai fi girma, saboda yayin da ka fadi sharri da baka ba lalle bane wani ya maimaita, amma in ka rubuta shi sau yadda aka karanta sharrin sau yadda aka wato fade shi kenan, wato za a fade shi so adadi da dama, ko kai ka rubuta abu da ka zo ka sake maimaita karatun ka sake fadin sharri, in ka sake maimaita ka sake fadin sharri, in ka aika mata ta karanta ta karanta sharri, ta sake karantawa ta sake karanta sharri, haka in ke ma kika aika mata ya karanta ya karanta sharri, ya sake maimaita ya sake karanta sharri, kila ma zai ajiye akwatin ajiyar wasiƙu irin waɗannan tunda kin yi maganganu na fitsara wanda shi auren sa ya fi jin dadin su, ko shi ya yi miki maganganu na rashin mutunci da batsa ke auren ki su suke dauke miki kewa, ki ta maimaita sharri shi yana maimaita sharri, dukkanin ku kuna musayi sharri a tsakaninku, to wannan ita ce karshen hasara da dan adam zai yi a cikin rayuwarsa. Dan haka da magidanta da waɗanda ba magidanta ba, dan kar a ce magidanta samari ko matasa ko waɗanda ba su da aure su dauka cewa a to su ya halatta su yi tunda ba su da aure, bai halatta mutum ya yi irin waɗannan maganganu waɗanda suka kunshi batsa, waɗanda suka kunshi musayar hotuna na tsiraitin mata ko na tsiraitin maza ba, ka aika mata ko ta aiko maka dukkanin su haramun ne. Allah tsare mu, Allah tsare mana imanin mu. Hukuncin mazajen da suke barin nauyin gidajensu a hannun matansu, sai kaga magidanci ya bar matarsa, ita take ciyar da yara, ita take biyan kuɗin makaranta, ita take ɗaukan sauran ɗawainiya, wannan ba kuskure ne. Ubangiji ta'ala ya wajabta wa magidanci shi zai ciyar da mutanen gidansa. Nauyinka na iyalinka ya shafi ci da sha, ya shafi sutura, ya shafi wurin zama, duk wannan wajibi ne a kanka. Idan an ce iyalinka kuwa ya shafi matanka, ya shafi ƴaƴanka, wannan duk suna cikin kalmar iyalinka. Manzo Allah ce kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut, ya ishi mutun laifi a gaban Allah gobe kiyama, a kama shi da laifin ya tozaltar da wanda yake ciyarwa. A madadin ka ciyar da ɗanka, sai ka ki ka yi sakaci ka kyale shi a hannun matarka, ka biya masa kuɗin makaranta ko ta boko ko ta islamiya, ka kyale mace ce za ta yi. A madadin ka yi masa tufafi ko kaiwa ƴarka tufafi, ka kyale matarka ce za ta yi, da hujjar tana aiki ko tana sana'a tana tsorawa ƴaƴan talla. To kai me amfaninka, me ya baka lasisi ka zama magidanci in baka iya kawo shefa ne? Ai hujjar ka zama magidanci shi ne cewa za ka iya kawo cefa ne, sannan kuma za ka iya ba da wurin zama naka ko na haya, sannan za ka iya kawo sabulun wanki da na wanka, sannan za ka iya ɗaukar ɗawainiya idan an yi rashin lafiya, sannan za ka iya kawo sutura, sannan za ka iya ƙosar da yunwar matarka ta ɗa namiji, in tana jin yunwar ɗa namiji ga ka, to wannan shi ne hujjar kasancewarka namiji magidanci. Sai ka faɗa abin da ka ga dama a cikin gida, kai ne shugaban gwamnati, in baka iya yin wannan waye ya baka gwamnatin? Baka da tacewa, baka da hus, baka da az. To dan Allah idan dai ita za ta kawo abinci, ta kawo sutura na yara da na komai, yanzu dan Allah ya kamata ma in za ta tafi unguwa ta tambaye ka? A shari'ance wajibi ne ta tambaye ka, amma dai sai ta ji ba nauyi, menene alfarmar da ta kake da shi da za ta tambaye ka? Ko magana za ta yi maka sai ta ji ba za ta iya kwantar da harshenta ba, dan a kan ƙasarta take yawo da ƙafarta, ba a kan ƙasarka ba kai. Alfarmar kanta take ci ba alfarmarka ba, don haka wannan bai dace ba. Ubangiji ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace kalmar al mauludi lahu akwai mu'jiza ta alqur'ani a ciki, a madadin a ce wa alal walidi, wajibi ne akan uba rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, ciyar da mata da yi musu sutura su da ƴaƴansu bil ma'ruf ta hanyar da ta dace, kada yi musu ƙoro kai ya almubazzaranci. A madadin a ce haka sai aka ce wa alal mauludi lahu, dan ta iya wa wata rana uba yana nan wata rana baya nan, sai ya zanto al mauludi lahu kalma ce mai faɗi, ta shafi uba din kansa, ta shafi ƙaninsa, ta shafi wansa, ta shafi duk wanda zai iya zama a madadinsa. Domin idan malam Sa'idu yayana ne, sai matarsa ta haihu, sai na zo na baku labari nace an yi mana haihuwa, sai ku ce wa ya haihu, sai nace matar wana, sai ku ce a Allah raya, za ku yi musu ku ce ba ku aka yi wa haihuwa ba? Kaga na zanto al mauludi lahu kenan. Idan matar kani na ta haihu, sai na zo na baku labari nace alhamdulillah yau an yi mana haihuwa, a ce a matar ka ce ta haihu, nace a matar kani na, a to Allah sun yi albarka, kaga ba za ku yi musu ba, ma'ana na zama al mauludi lahu. uba al-mauludu lahu ne, kanin uba, wan uba, uban uba, kaka ke nan duk al-mauludu lahu ne. Duk wanda yake yana daga cikin al-asaba dangi na wajen uba masu fada aji al-mauludu lahu ne. Idan uba ya kasa ciyar da ƴaƴansa, waɗancan su yi taron dangin su ciyar masa. Idan uba ya kasa biyan kuɗin makarantar ƴaƴansa, ya zama wajibin waɗancan in suna da hali su biya masa. Idan uba ya kasa ɗaukan ɗawainiya na kiwon lafiyar iyalinsa, ya zama wajibi waɗannan su yi. Idan ya ƙi su tsitsiye shi, idan yana da kuɗi ya ƙi su karɓa da ƙarfi, ko su kai su kotu alƙali ya ƙwata a bashi, ko su biya su ce bashi muke binka, su je kotu su ce mun ciyar da iyalinsa bashi. Dan yana da akwai alkali ya kira shi a kwata da karfin tsiya. Idan yaki ma'aikaci ne, a je a hada kai da ma'aikatarsa a kowane wata a zare daga cikin salari dinsa ana kawo wa kotu, ana bai matarsa tana ci tana ce da iyalinta. Wannan shine kaida ta addinin musulunci. Amma abin da kai ci da bakin ciki sai mutane su kyale iyalin su cikin halin kakanuka yi, mace ta fadi ta tashi, ita ce ciyarwa, ita ce shayarwa, ita ce kudin makaranta. Kai kuma kana zaune inuwar safa daban, inuwar yamma daban, a can ana lido, a can ana karta, a can ana shirme, a can ana kwado, me amfaninka? Ma'ana kai baka jin kunya ma? Ai alfaharin ɗa namiji ya ciyar ba a ciyar da shi ba, alfaharin ɗa namiji ya bayar ba a bashi ba, alfaharin ɗa namiji ya zanto shine shugaba a gidansa. Baka iya karɓar shugabancin gidanka sai in kana iya yin komai daidai samunka. Magana ta ƙarshe ko tambaya ta ƙarshe da wata ra'uwa ta rubuto, ta ce dan Allah a yi wa mazajenmu nasiha dangane da rashin godiya. Za ka gama ce tana ta yin aiki dare da rana amma namiji baya gode mata. Wata kuma ta yi kwalliya tana ta ƙoƙarin yi masa ihsani, baya kallanta ma ya yaba mata, baya ba ta ƙwarin gwiwa, sai ya ta kushe ta. Haka ne? Hakikanin gaskiya in dai har haka ne to kan ba a kyauta ba. Manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ya ce la yashkurullaha man la yashkurunna, dukkan wanda bai gode wa mutane ba to ba zai gode wa Allah ba. Ma'ana ana son dukkan wanda ya yi min ihsani in gode masa. Daidai da nace ina jin kishirwa ta miƙo min ruwa sai in ce jazakillahu khairan, Allah saka miki da alkhairi. Addu'a ce, zan ba ta ƙwarin gwiwa kenan, za ta ji daɗi. A'a, ta gama girki da wuri, jazakillahu khairan. Ta yi wani abu, jazakillahu khairan. Ta yi wani ihsani kaza, ta yi kwalliya, wallahi kin yi kyau. Ta yi ado, kai kayan nan sun yi miki kyau, kamar wata sabuwar amarya. Ma'ana dai ka rinka dan koda ta kana zuga ta yana da daɗi, sai ta samu ƙwarin gwiwa. Don abinda wata ta rubuto ta ce wallahi a wata sai ta yi nau'ikan kitso so hudu so biyar, ta yi kunshi design daban-daban, kala daban-daban so hudu so biyar, wallahi mijinta bai taɓa kallo bai sai ta yi kyau. Wannan kan gaskiya kuskure. Idan baka faɗin haka, duk wanda idan matarsa ta yi kwalliya ba zai ce ta yi kyau ba, duk wanda idan ta yi kitso ba zai ce ta yi kyau ba, duk wanda idan ta yi lalle ba zai ce ya yi kyau ba, wallahi matarsa za ta rinka yawan fita unguwa. Ka'idar mace kenan, ita abinda take so a kalle ta a ce ta yi kyau, ko da wasa ne, ko ba da gaske kake ba, ka ce ka ki yi kyau, ka riga ka biya. Babu yanda za a yi ta yi kitso kuma kai baka yi ba kitson ba, sai ta yi hasaran kuɗi. Amma kai kitson nan ya yi kyau, wa ta yi miki wannan kitson? Dan Allah ga 200 ki kara mata, ai ya fi ƙarfin yadda kike. To ita tana ganin ba ta yi hasaran kuɗinta ba. Amma ta yi kitso, ta cire ɗan kwalin da gangan, baka ce komai ba, ta kyale fanka ta ɗauke. Wallahi ta yi hasaran kuɗinta. Ta yi lalle, ta miƙe hannun, ta yi haka da shi, ta yi haka da shi kamar tana nuna ma wata. Baka ce komai ba. Wallahi wannan yana karyawa mata gwiwa, yana karya mata gwiwa. Wai waɗansu sai su ga cewa tun da an daɗe ai maganganun soyayya sun tsufa. Wai ce maka soyayya tana tsufa? Soyayya ba ta tsufa. Soyayya har mutuwa ake da ita. In kana so ka gane soyayya ba ta tsufa, kana ganin kai dattijo ne yau kuna da shekaru 20, shekaru 30 kai da matarka, sai mata kai wallahi wancan naji ina ƙara son ki. Ka gani za ta yi kuka ne ko za ta yi dariya? Za ta ɓata rai ne ko za ta saki fuska? Za ta yi walwala ne ko za ta ci mur ta yi fuska shanu? Kalmar soyayya ba ta tsufa, don haka ya kamata ka faɗa wa matarka ita, kuma in ba ka faɗa wa matarka ba, wa za ka faɗa wa? Ya kamata kuna musayar wannan kalmomin kai da ita. Ya kamata ka ƙarfafi gwiwarta, ta yi ado ka ce wallahi kin yi kyau, ta yi kaza duk abin da ta yi, ta yi girki ya yi daɗi ka yi santi, ko irin na wasa ɗin nan ne. ko da wasa wannan zai kara mata kwarin gwiwa gobe sai taimaka abin da yafi wannan dadi kai zaka fi kowa cin riba in kai wannan kai zaka fi kowa cin riba amma ka kushe ta tayi abu ka kushe ta tayi abu ka kushe ta ba kuma abin da mata suka fi jin haushi illa ka ce mata ta tsufa ko ta tsufan fa wa wani in taimaka masa magana sai ce da Allah ke kuma har yanzu bayan an riga an kon biyu ai ka riga ka kashe ta da ranta wallahi gani take kamar ka dinka likafa ne ka daura mata ajika ka ce mata ta tsufa ba abinda mace ba ta so a duniya ka ce mata ta tsufa ko ta tsufan kuma shi yasa wani mai hikima yace babu kwararre ta fuskar diplomasiya irin wanda zai ce wa da mace na san shekaran haihuwarki amma na manta ko nawa ne to kwararre ta fuskar diplomasiya ke zan iya tuno shekarar da aka haife ki amma na manta shekarun nawa ne ma'ana ka mayar da ita yarinya kenan amma kana mata kidayar shekarunta to ai ba za ku shirya ba to Allah sa dai kun gane saboda haka dan Allah ku rinka yaba musu ku rinka yi musu godiya idan sun yi ihsani kuma ku rinka yi musu kyauta lokaci bayan lokaci yanzu ana dab da zuwan sallah bayan ka riga ka yi mata dinkin sallah kuma sai ka ware wani kudin kashewa ka bata na sallah na barka da sallah sannan kuma ka bata wanda za ta yi zumunci da su yara za su shigo gida barka da sallah yan can su shigo an yi musu ado barka da sallah ƴaƴan yayyanta ƴaƴan kannanta kai ma ƴaƴan yayyanka da kannanka da ƴaƴan abokananka da ƴaƴan kawayenta shikenan sai a zo gidanta a fita ba ko koban da za ta bayar amma idan ka dan yi canji ka bata ka dan yi ƴan matsabbai ka bata wannan barka da sallah ki raba yara barka da sallah ma'ana ka fice ta kunya ana biki a dangi ka dan bata kudin kashewa ka fice ta kunya duk wannan yana daga cikin abin da yake ƙara dadin zama kuma wannan abin da zaka yi shine abin da zai mai da kai cikin mafificin al'umma tunda manzo Allah ya ce khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mafificinku shine wanda ya fi ku kyautata wa iyalinsa ni kuwa na fi ku kyautata wa iyalina haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ba mu ikon aikatawa mun tsaya ƙarshen aya ta 168 وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ذا متاشي آية تقريد 60 ترى نامن تاين سند دكو شوا أكون باوان الله دا الله مدوك كين سلكي أرض تامد شي تكين الدين المسلم شي باوي تكين ونا رمضان باتن وطن سي يوم تنيد سكو شي بايا دكا كسر قوز ايكي تون فرقو رمضان تنن دا شمكي تفسيري دا fada ne shi fasto ne shi ya cikar da mutane da dama cikin addinin kristiyaniti daga ba Allah ya shirye da shi zuwa ga addinin musulunci yanzu yana nan cikin garin Maiduguri yana karatun addini Qur'ani hadisi fiqh tauhidi a Imam Malik Islamic Center wato cibiyar yada addinin musulunci ta Imam Malik saboda haka kullun ko muna tare shi wajen tafsirin nan saboda matsayinsa muka ga cewa ya dace ya shigo sahun gaba muka keta ka'idan protocol din tafsirin nan dan muka ketare hafizan Qur'ani muka sace a gaba gashi nan a gaban babban hafizan Qur'ani shine malam Daud Allah saka maka da alkhairi Allah ya raya kamu da mu cikin addinin musulunci bismillah malam bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وخلق من بعده خلق ولكم كتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين
فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة سي ودنسو ماما يا سكا مي قلب ودنسن دا سكا شوت دي بايا أتاريه ورث الكتابة فخلف من بعدهم خلف ورث الكتابة سي ودنسو ماما يا suka mamaye gurbin waɗancan da suka wuce na baya a tarihi warisul kitab, waɗanda suka gaji littafi, sun gaji littafin at-taura ko littafi cikin littattafan da aka saukarwa da annabawan banu Isra'il. Tunda al'umma ta banu Isra'il suna ɗaya daga cikin waɗanda aka fi aiko annabawa a cikin su sama da kowa, shi yasa aka sanatar da su da wannan ni'ima ta Allah madaukakin sarki ya sanya annabawa da yawa a cikin su. Iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin. Da haka idan an ce warisul kitaba sun gaji littafi, ko dai littafin at-taura, ma'ana sun gaje shi daga hannun malaman su, su kuma daga wajen malaman su, su kuma daga wajen malaman su, su kuma daga wajen almajiran da suka yi zamani da Annabi Musa alaihi salam. Ya'khuduna arada hadha al-adna, ya'khuduna arada hadha al-adna, suna karbar dan wani abu mai fa'ida makusanci na nan wannan gidan duniya tamu. Idan an ce arad, yana ɗaukar ma'anan ash-shay'u alladhi la yadum, ash-shay'u az-za'il, abinda baya dawwama. Wato sukan karbi dan wani abu da ake basu dan su boye gaskiya da ke cikin littafin, amma da dan bayyana ta ga mutane sai su boye ta. Shine ya'khuduna arada hadha al-adna wa yaquluna, suna masu cewa sayughfaru lana, ai ba komai, za a gafarta mana. Rahmar Allah tana da yawa, gafarar sa tana da fadi. Wa in ya'tihi ma'aradun mithluhu ya'khuduhu, idan wani abin mai fa'a, idan wata fa'ida ta gidan duniya ta zo musu makamancin wanda suka karba a da, sai kuma su sake karba a yanzu karo na biyu dan su boye gaskiya irin yadda suka karba na suka boye gaskiya. Ma'ana duk lokacin da ake son su yi fatawa da ta dace da son zuciya, sai a ba su wani abu, ko a ba su da sunan sadaka, dan ba za a ce cin hanci aka ba su ba, sai su boye gaskiya. Idan masu mulki sun ba su, sai su boye gaskiya. Idan mawadata sun ba su, sai su boye gaskiya, ba za su iya fitowa fili su musu bayani ba. Sai Allah ya alam yu kaza alaihim mithaqul kitab, shin ba riga an rike alƙawli da su ba a cikin littafin da aka saukar a kansu. Allah ya qulu ala Allah illa alhaq, kada su faɗi wata magana game da Ubangiji sai magana ta gaskiya. Wahayin da Allah ya saukar su faɗe shi daidai wa daidai, babu ƙari babu ragi. Dan mai yanzu suke karɓar waɗansu kayayyaki na fa'idar duniya dan su ɓoye gaskiya ko dan su samu shugabanci a wajen jama'a. Alam yu'khadh alaihim mithaqul kitab, shin ba su yi alƙawli ba, a riga an rike alƙawli a kansu ba a cikin littafi. Allah ya qulu ala Allah illa alhaq, kada su faɗi wata magana game da Ubangiji sai gaskiya. Wa darasu ma fihi, kuma sun karanta abin da ke cikin littafin. Waddarul akhiratu, lalle gidan lahira khairul lilladheena yattaqoon, shine mafi alkhairi ga dukkan waɗanda suke da takawa, suke jin tsoron Allah. Afala taqilun, shin ba za ku hankalta ba, ku malaman ahlul kitab, ko ku malaman yan mishan, ko ku malaman yahudawa, ba za ku hankalta ba cewa duniya kaɗan ce in an kwatanta ta da lahira, domin duniya farauce karauce, amma lahira kuwa tana da farko amma ba ta da ƙarshe. Dan saboda haka ya kamata mutum ya fifita abin da zai samu na sakamako a wajen Allah a ranar tashin kiyama sama da abin da yake ganin zai samu, ko na girma ko na matsayi a nan gidan duniya, idan ya ɓoyewa mutane gaskiya. Abin da aya take nufi kenan. Abin nufi dai, bayan waɗancan da suka yi zamani da Annabi Musa sun shuɗe, an samu waɗanda suka mai gurbi, sai suka bi tafarki wanda yake bai dace ba. Shi ne fa khalafa min ba'dihim khalfun, idan an ce khalf ana nufin mamaya. Wani lokacin akan yi wa lamun din ɗauri fa khalafa min ba'dihim khalfun, kamar yadda yake a nan gurin. Wani lokacin kuma akan yi masa fataha a ce khalafun, an bambanta su ta fuskar ma'ana. Idan an ce khalfun mamaya, waɗanda suka biyo baya, waɗanda ba su yi alkhairi ba. Amma idan an ce khalafun aka yi masa fataha, mamaya waɗanda suka biyo baya ta hanyar aikin alkhairi, sai su zanto kamar ka ce walladhina tabauhum bi ihsanin kenan. Amma waɗanda suke sun bi baya ba da aikin kirki ba, to kenan walladhina tabauhum bi ghairi ihsanin kenan. Shi yasa can cikin suratu Maryam aka ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna shay'a. Walladhina yumassikuna bil kitabi, wannan ita ce qira'atul jumhur. A wata qira'a walladhina yumsikuna bil kitabi, ko kace yumsiku, ko kace wato yumassiku, duk ɗaya ne. Yumassikuna bil kitabi, waɗanda suke riƙe da littafin Allah ƙarƙadam da hannunsu da ƙarfi ba tare da sun yi sakaci da shi ba. Wa aqamus salata, wato ainihin suke tsayar da sallah daidai wa daida, inna la nudhi'u ajra al-muslihin, to lalle mu ba ma tozalta ladan wadanda suke kyautata aiki, wadanda suke kawo gyara a cikin al'umma. Duk mai kokarin kawo gyara yana kokarin gyara aqidun mutane, yana kokarin gyara maganganun su in suna mummuna ya sa su rinka yin kyakkyawa, yana kokarin gyara ayyukan su daga mummunan aiki zuwa ga kyakkyawan aiki. To duk mai yin irin wannan cikin maza ki ko cikin mata, ba ma tozalta ladan sa. Inna la nudhi'u ajra al-muslihin, lalle ba ma tozalta ladan masu aiki. Kamar yadda nace ko kace yumsikuna ko kace yumsikuna, ko wace qira'a ce mutawatira. Shi wannan lafazi na amsaka yumsiku ko mastaka yumsiku, wani lokaci ya ta'adda bi nafsihi, wani lokaci kuma ya ta'adda bi wasita. Idan anta ya ta'adda bi nafsihi, yakan bukaci mafaulan bihi mansub kai tsaye ba tare da wani harafi a tsakiya ba. Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa yumsiku as-samaa an taqa'a ala al-ardi illa bi idnihi inna Allah bin nasi ra'ufur rahim. Kaga annan ta'adda bi nafsi, ya bukatu mafulan bihi kai tsaye ba tare da wani harfi ya shiga tsakiya ba. An gane ko? Ma yaftahi Allah lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwa al-azizul hakim. Ya bukatu mafulan bihi kai tsaye ba tare da an samu wasifa ba. Amma anan gurin wallazina yumsikuna bil kitabi wa qamu as-salata inna la nudhi'u ajra al-muslihin fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun. Kaga dinnan yayi bukatu mafulan bihi mansub amma bi wasilati harfil ba, ta hanyar harafin ba. Ta fuskar ma'ana, idan ya bukatu mafulan bihi mansub da kansa ba tare da harafin ba ba, wato ma'anarsa ba ta da ƙarfi irin in ya buƙaci mafa'ulan bihi mansub tare da harafin ba, ya fi ƙarfin ma'ana. Idan an ce yumsiku bihi, rukun ya fi ƙarfi sama da a ce yumsikuhu. Amsaka bihi, rukun ya fi ƙarfi sama da a ce amsakahu. Ina fata an fahimta. To amma idan ka faɗi wannan, abinda zai haifar shi ne Ubangiji ta'ala ya ce fastamsik billazi uhiya ilayk, rukun da manzon Allah zai yi da wahayin da aka saukar masa, kenan ya fi ƙarfi sama da rukun da Allah yake yi wa sammai, dan ya ce inna Allah yumsiku samawati wal arda, bai ce ba yumsiku bis samawati wa bil ardi, bai kawo baba. Sai malamai suka ce a'a, bambancin anan gurin shi ne, wane ne yake rike abu da ƙarfi ƙarƙadam, wanda baya shakkar kubucewarsa ko wanda yake jin tsoron kubucewarsa? Mai jin tsoron kubucewa. To shi yasa in an kawo fi'ilin ga wanda ba Allah ba sai a kawo ba, wallazina yumsikuna bil kitabi fastamsik billazi uhiya ilayka fahum bihi mustamsikuna. Dan saboda dan adam na jin tsoron kare kubuce idan ya rike, amma tunda Allah baya jin tsoron kubuce ba a kawo ba umba. Inna Allah yumsiku samawati wal arda wa yumsiku samaa an taqa'a ala al ardi illa bi idni ma yaftahi Allah lin nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Dade wannan wasa kwakwalwa ne dangane da abin da ya shafi ka'idoji na harshen Larabci, wanda suke taimakawa wajen fahimtar Alkur'ani musamman ga ɗaliban ilimi. Wata ƴar uwa ta rubuto text take cewa kakan tsananta da yawa wajen bayani, tun muna fahimta har mu daina fahimta, saboda haka matakin da kake dauka yayi sama da yawa. Nace bai sama da yawa ba, ina magana ne da mutane da yawa a ciki, akwai almajirai iri na gasu waɗansu su da hafizan Alkur'ani ne, in na jawo aya ba daidai ma za su gane, wani lokaci in na ja za su karata. To wannan suna buƙatar in ƙara musu wani abin da ya tsara, wanda zan baki, wanda zan bata, wanda zan baka kai da baka kai nasu ba. Saboda haka lokacin da nake magana da su za ki ji ba ki fahimta, in ina magana da ke su za su fahimta, in na yi ƙasa-ƙasa na daɗe sai su ji sun gaji gara in yi gaba, in na yi sama ke kuma sai ki gaji, ba yanda na iya ni ɗan adam ne sai in yi kwan gaba in yi kwan baya, ko ba haka ba? Ubangiji ya ce mai wallazina yumsikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajra al muslihin, aya ta gaba.
وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع آتيناكم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
وإذ نتقن الجبل دون لوكتن دكوكا جي إذ تو أنا قدر أذكر كافنتا. Idan mutum bai ya tambaye ka menene dalilin ka akan haka, kana da ayoyi cikin Alkur'ani da an kawo uzkur din a sarari sannan aka kawo iz, to da haka duk inda aka kawo iz babu uzkur to sai ka kaddara ta. Wazkur akha adin iz anzara qawmuhu bil ahqafi wa qad khalat an-nudhur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah. Wazkuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ardi تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. إن جم أكن ننسي إساء أي مراني. واذكروا إذ أنتم قليل واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. واذكر أخا آدم إذ أنذر كاغا أنت أذكر سنن إذ تو ده هكا دي إن ده إذ تكو ده با أذكر إن in ka zo tafsiri dole ka kaddara ta. Ubangiji ya ce wa izna takanal jabala fawqahum, ma'anar zancen wazkur izna takanal jabala fawqahum. Ina jin kun fahimta? Ka tuna musu lokacin da muka ɗaukaka dutse fawqahum samansu, akan ce nataka shay'a, ana nufin rafa'ahu in ya ɗaga abu. Natakanal jabala fawqahum, muka ɗaukaka dutse a samansu, ka annahu zullatun, kai ka ce girgije ne. Lokacin da suka saba wa annabi Musa alaihi salam, sai Allah ya umarci mala'ika ya ɗauki wani gingime man dutse ya riƙe a kansu, bisa ga cewa ko ku yi riƙo da abin da annabi Musa ya kiraye ku zuwa gare shi, ko a saki dutsen ya faɗo a kanku. Wa zannu annahu waqi'un bihim, suka zaci cewa lallai fa dutsen zai faɗo a kansu, ko suka sami yaqinin cewa in har sun kyale an tafi a haka ba tare da sun yi imani ba, ba tare da sun miƙa wuya ba, to dutsen zai rikito a kansu. Aka ce da su khuzu ma atainakum biquwa, ku riko da abinda muka baku na littafi biquwa, da karfi. Wazkuru ma fihi, ku tuna abinda ke cikin sa, tunawa ta yin aiki da shi, tunawa ta yin wa'azi da shi, tunawa ta fadakar da shi da ya da ilimin su tsakankaninku, la'allakum tattaqun, dan ku zanto masu takawa. Har sai da aka fada musu haka, sannan suka yadda. To kaga nataqanal jabala bi ma'ana rafa'anal jabala, tunda Allah ya ce wa iza akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Kaga rafa'na fawqakum at-tura ai dai dai kida nataqanal jabala fawqahum ka'annahu zullatun. Dan haka dai wannan shine abinda aka yi wa banu Isra'ilawa, saboda taurin kansu har sai da suka ga dutsen an daga shi, suka tabbatar in basu mika wuya sun yi imani ba, za a sa mala'ika ya saki dutsen ya rikito a kansu duk su mutu. Sannan suka ce sami'na wa ata'na, mun ji mun yi da'a, mun ji zamu yi biyayya, mun ji zamu yi biyayya ga annabi Musa alaihi salam. Ku tuna wannan lokaci, ku tuna wannan abin da ya faru, ɗaya ne daga cikin ababe na tarihi da ke nuna taurin kan Yahudawa. Ai babu wata al'umma da aka bamu labarin an yi mata haka sai da aka yi hakan sannan ta yi imani in ba ku ba. Ma'ana ana tunatar mu da kai Yahudawan yanzu, kana da abin da zaka faɗa musu cewa in ba Yahudan yau ya yi taurin kai, to kakannin kakanninsa na da haka dama suka gada wajen yawan taurin kai da bijirewa. Da haka Qur'ani yake kawo labarinsu don ya labarta mana su musan halayensu. Sai Allah ya ce
iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية فتهلكنا بما فعل المؤمنون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون
وإذ أخذ ربك من بني آدم kaga abinda na faɗa a can ba sai na maimaita shi ba nan tunda lokacin da ubangijinka subhanahu wa ta'ala ya rike alƙawali daga banu adam sune ƴaƴan annabi adam gaba ɗayan mu nan mu mutanen duniyar yau farare da bakake da waɗanda aka halitta kafin mu tun daga farkon duniya zuwa yau da waɗanda za a halitta bayan mu har zuwa tashin kiyama gaba ɗayan ƴaƴan annabi adam dan bani adam ya shafi kowa da kowa fari da baki da wanda yake balarabe da wanda ba balarabe ba Allah ya rike alƙawali daga gare su min zuhurihim daga gadan bayan su zurriyatuhum ya rike alƙawalin zurriyarsu wa ashhadahum ala anfusihim ya shaidar da su akan kawunan su su zamewa kansu shaida kan alƙawalin su yace da su alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijinku ba da na tantanta ku bauta ta min ba tare da kun sanya min kishiya ba qalu gaba ɗayan mu sai muka ce bala eh lalle ubangiji kai ne ubangijinmu da ka tantanta mu yi bauta a gare ka shahidana mun riga mun shaida tun daga kan harshe har cikin zukatanmu mun shaida kai ne ubangijinmu da ka tantanta mu yi maka bauta Allah ya ce ya rike wannan alƙawali da mu saboda mai an ta qulu yawmal qiyama dan kada ku zo kuna cewa a ranar tashin kiyama inna kunna an hadha ghafilin mu mun kasance a gafale dangane da wannan alkawali ba a taba yi da mu ba shi yasa sai Allah yake tunatar da mu yayi da mu kar a tashi a kiyama wani bai bauta wa Allah ba Allah ce ba kai alkawalin zaka bauta samu ba ka ce ya Allah ko alama sai Allah ce a na tunatar da kai in da nayi alkawalin da kai a lokacin ka manta daga baya ai na saukar da littafi kuma na turo da manzo kuma an same ka an maka wa'azi dan tunatar da kai wancan alkawalin na fari ban mu'amalance ka ba alkawalin fari sai da na jaddada shi ta hanyar saukar da littafi da turo da manzo dan haka dan karkace wannan shi yasa sai Allah ya turo da manzo kuma ya saukar da littafi aw taqulu ko kuma karku zo kuna cewa inna ma ashraka aba'una min qablu iyayenmu da suka gabace mu a da sune suka yi shirka wa kunna zurriyatan min ba'dihim mu kuma iyaya ne da zurriya da muka kasance a bayan su su suka farar mu sai muka yi koyi da su inda sun yi tauhidi to da mun yi amma tunda suka yi shirka sai muka bi su dan haka mu ba mu da laifi to ba za ka faɗi wannan ya zame ma hujja a wajen Allah subhanahu wataala ba tunda Allah ya saukar da littafi ka kafa hujja cewa haka na samu iyayena da kakannina wannan ba hanzari bane ba hujja bace karɓaɓɓiya dan haka afatuhu likuna bima fa'ala al-mubtilun kar ku zo kuna cewa shin Allah ka halakar da mu a sakamakon abinda mabarinta suka yi kafin mu mu muka zo daga baya muka gani muka yi koyi da su ai mu ba mu da laifi su waɗanda suka farar da laifin su ne suke da laifi ubangiji ta'ala dai ya riga ya yanke wannan hanzari dan adam ba zai iya faɗar sa ba gobe kiyama in ma ya faɗe shi to ba zai zama uzuri karɓaɓɓe ba tunda an riga an saukar da littafi kuma an saukar da wahayi to a nan gurin malaman tafsiri sun yi maganganu guda biyu wajen fassara wannan aya alƙawalin da Allah ya ɗauka dangane da 'ya'yan adam shin alƙawali ne wanda ya magana shi da su baki da baki bilisanil maqal ko kuma alƙawali ne wanda ya yi magana da su bilisanil hal akwai abinda Laraba ke kira lisanul maqal a yi magana harshe da harshe ko baki da baki akwai kuma abinda ake kira lisanul hal motsina ya nuna na yi maka magana amma baki na ban ce da kai komai ba duk lokacin da ka zo kana rabon wani abu kana neman wa zai karba sai ne haka da hannu me nake nufi ba ni amma ba da baki na faɗa ba to wannan ya zama lisanul hal ne ba lisanul maqal ba lisanul hal kenan waɗansu malamai suka ce ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi magana da dukkan halitta ne mu banu adam ta hanyar lisanul hal wato ba magana baki da baki ba a'a ya ɗabi'antar da mu gangan jikinmu da yanayin halittarmu na nuna cewa ba mu muka yi kanmu ba ba kuma iyayenmu suka yi mu ba lalle akwai wanda ya yi mu kuma wanda ya yi mun nan yana cancantar bauta in mun tashi da safe rana ta hudo faduwar da inuwarmu take yi a sashin yamma na nuna yin sujada ga Ubangiji sawa'un da niyya ko ba niyya sawa'an aw karhan bisa ga da'a ko ba ga da'a ba lokacin da rana kuma ta yi yamma inuwarmu ta faɗi gabas suna sujada ga Ubangiji kaga nan gurin sallamawa ce muke yi a aikata cewa Allah ne ya cancanta abota masa, duk da cewa kila waɗansu mu su kangare da harshe, su kangare a aƙida su a aiki su kangare, amma ginin jikinmu na nuna cewa akwai Allah. Domin dan mai gashi zai tofo a ka inda za a huda kuma ba za a ga inda gashi yake tare a cikin kan mutum ba, lalle akwai wanda ya tsarar da shi shine Allah. Wannan sallamawar gangan jiki ne cewa akwai mai tofo da gashi a cikin jiki. Dan me farce ke fitowa a yatsun hannu da na kafa, idan an yanka yayin yatsa din ba za a ga farce ba a ciki. Wannan sallamawar gangan jiki ne da yardar gangan jiki cewa akwai Ubangijin da ke tsoro da yatsu, a yake tsoro da farce a cikin yatsu. To kaga wannan lisanul hal kenan, halittar mu ta yadda akwai Allah, ta yadda zamu zo muna yara mu girma mu tsufa ko mu mutu, ta yadda ba ma dawwama, ta yadda kuma duniyar ba ta gudana a yadda muke so, sai a shi yadda yaso, a wayi gari ayi ruwa ko da mutum baya so, sannan kuma wani lokacin a ƙi ruwa kuma kana so ina so, sannan kuma ka matsi gari ya waye ya ƙi wayewa dan ba kai kake kawo wayewar garin ba, wani lokaci kuma kana jin wahala kana jin kishirwa da yunwa, ka matsi rana ta faɗi ka sha ruwa ka yi buɗe baki kuma ranar ta ki faɗuwa ko baka da ikon jawo ta, ashe kenan akwai mai gudanar da kai. Wannan dun lisanul hal ne, shi yasa Allah ce wa fi anfusikum afala tubsirun, a karan kawunan kuma akwai ayoyi da ke nuna samuwar Allah, dan kun riga kun san ba ku kuka yi kanku ba, afala tubsirun shin ba za ku lura ba, ba za ku sanya idanu na basira ko hanga ko hararo ko gane hakan ba? Ina fatan kun fahimta. Wannan dai duk so nake wai in yi bayanin menene lisanul hal a wajen malamai. Suka ce fadin Allah ta'ala ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nar hum khalidun. Shahidina ala anfusihim bil lisanul hal ne, la bil lisanul maqal, suna shaidawa kansu su kafirai ne. Yau Abu Jahil ya yadda ya zo ce shi kafiri ne, ba zai ce haka ba, haka duk kafirai ma ba za su ce su kafirai bane ba. Idan ka cewa wani kai arne ya ce a shi ba arne bane ba, shi mabiyi ne, kai kafiri ne shi ba kafiri bane, shi mabiyi ne, ma'ana ba zai yadda bai zanto shahidan ala anfus ala nafsihi bil kufri, amma lisanul hal din sa ya nuna haka. Ina fata an fahimta. Lisanul hal din sa ya nuna haka, don gashi ya fito a kansa, farata sun fito a yatsun hannunsa da na kafarsa, ya tabbatar cewa wanda ya rika a matsayin abin bauta ba shi ya fito da faratan ba, ba shi ya fito da gashin ba, ba shi ya saukar da ruwan da ke sha ba, ba shi ya tsirar da amfanin gona da yake ci ba. To dan me ya rike shi a matsayin bauta? Dan me yasa shi ya zama kishiya ga Allah? Ko ya jingina shi ya zama daga Allah? Dan me? Ashe lisan hal din sa ya yadda cewa akwai Allah, ya yadda abin da yake kafirci ne, alisanul hal la bi lisanul maqal. Ina fata an fahimta. Innal insana li rabbihi lakanun wa innahu ala zalika lashahidun bi lisanil hal, kinan la bi lisanil maqal, bi lisanil hal. Waɗansu malamai suka ce bi lisanil maqal ne, abinda suke nufi da lisanil maqal, Allah ya yi magana da halittu gaba ɗaya, muna gurgudan ƙwayar zarra a lokacin nan, abinda shi fi komai ƙanƙanta, wanda ba zai kwatantu ba saboda ƙanƙantarsa, tunda ido baya ganinsa sai an yi amfani da na'ura wadda take kumbura ƙananan ababe kafin a iya ganinsa, shine zarra, mafi ƙanƙantar abu. Lokacin kowa yana kamar haka, muna gadan bayan annabi Adam alaihi salam, Ubangiji ta'ala ya fito da mu gaba ɗaya ya yi mana magana, ya ce alastu rabbikum, ba ni ne Ubangijinku ba da ya kamata ku yi wa bauta? Dukkan mu gaba ɗaya, da Yahudawan da Kiristan da Musulmai da farare da bakake da maza da mata, don muka ce eh, kai ne Ubangijinmu. Bilisanul hal, malaman da suka faɗi wannan magana suka ce hujjarsu shine akwai hadisi cikin Bukhari da Muslim, ranar tashin kiyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sa a fito da zai kirayi mutumin da yake cikin wuta wanda ya fi kowa karancin azaba a cikin wuta. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tambaye shi, inda za a mallaka ma dukkan dukiyar duniya a ce taka ce, ka bayar da ita ka fanshi kanka daga wuta, za ka bayar da ita ko ba za ka bayar ba? Yadda ɗan adam ke da son dukiya zai ce ya Ubangiji wallahi zan bayar, sai Allah ya ce da shi na nemi abin da bai kai haka nauyi ba, na nemi abin da yake ƙasa da haka. Lokacin kana gadan bayan annabi Adam, na nemi ka bauta ta mun ni kaɗai kar ka yi shirka da ni, ka yadda akan haka, amma bayan ka duro duniya sai ka ƙi, dole sai da kai shirka, sai ka ƙi, dole sai da kai kafirci. Saboda haka yanzu ɗin ba abin da zai fanshe ka daga cikin wannan azaba, saboda shi ne abin da ka saiwa kanka. To kaga wannan hadisi cikin Bukhari da Muslim ya nuna Allah ya yi magana da kowa a lokacin yana gurgudan kwayar zarra. Dan haka dai wannan magana ta biyu ta fi karfi wajen fassarar ayar. Ina fata an fahimta. Akwai malaman da suka rinjayar da waccan magana ta farko, kamar irin su Imam Ibn Kathir, irin su Zamakhshari da waɗansun su. Akwai wanda suka rinjayar da wannan magana ta biyu ta kofi karfi saboda hadisin Bukhari da Muslim da sauran waɗansu hadisai suna shaida akan ta. Ubangiji ya ce wa kazalika nufassilul ayati, kamar haka ne muke rarrabe ayoyi cikin Alkur'ani, wa la'allahum yarji'un, ko mutane sa komawa gaskiya su bi ta siriko da ita, su rayu akai, su mutu akai don su samu kyakkyawan makoma gobe kiyama. Allah ce ne.
Watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu ash-shaytan فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
وبنجد يسي واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. Karanta musu labarin wannan da muka bashi ayoyinmu. Mun bashi ayoyinmu abin nufi mun bashi ilimi. Mun bashi sani game da wani littafi da aka saukar a sama. Malamai sun tattauna wajen tantance wannan mutum wane ne shi. Galibi idan kuna bin littafin tafsiri su ce shi ne Bal'am ibn Ba'ura ko kuma Bal'am ibn Ba'ir a madadin Ba'ura. Haka waɗansu malaman tafsirin suka faɗa. Suka ce wani malami ne. Da yin zamani da annabi Musa alaihi salam, mutum ne wanda yake ya kasance mujabu da'awa, ana yawan ansa tambayarsa, wato an yi masa alƙawalin ansa masa roƙonsa in ya roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An ce yana da zaɓi na addu'o'i guda uku manya-manya, to duk sai ya yi a kan matarsa kuma ya zanto duk ya yi hasara. Dan matar tasa ta kasance a wannan lokaci, wato ainihin tana cikin mafi munin mata cikin Banu Isra'ilawa. Sai yi tunani to tunda ina da addu'a guda uku da aka ce in zaɓa, bari in yi ɗaya matata ta zama kyakkyawa. Ya roƙi Allah ya Ubangiji mai yadda ita ce mafi kyawun mata cikin Banu Isra'il. Sai Allah ya mai yadda ita sai ta zama mafi kyawun mata cikin Banu Isra'il. Ita kuma da ta ga ta yi kyau sai ta juya masa baya. To ka kuma addu'a saura biyu. To daga nan gurin sai ce ya Ubangiji mayar da ita kariya. Sai ya roƙi Ubangiji sai aka mayar da ita kariya. To kuma gashi sun haihu kuma ta ki tafiya kuma ga ƴaƴa. To sai abin ya dame shi. To kaga sauran addu'a ɗaya kawai za a karɓa yanzu. To yanzu ko dai ta ci gaba da zama a kariya a haka, ko kuma ya roƙi Allah ta koma san yadda take da wannan mummunar. Sai ya Ubangiji mayar da ita yadda take da. To kaga shi addu'ar babu riba a ciki. Amma waɗannan ƙisoshi haka ake kawo su a cikin tafsiri, wallahi dukkaninsu ba su da asali ta fuskar sanadi, ba hadisi ne sahihi ba, ƙisoshi ne marasa asali. Isra'iliyat ne, ƙisas ne Isra'iliya, wahiya, da'ifa, bal mawdu'a ma anzalallahu biha min sultan. Waɗansu malaman suka ce ayar tana magana ne akan Umayya ibn Abi Salt al-Thaqafi, wani mutum da ya rayu lokacin jahiliya mai fasahar gaske, wanda a cikin waƙoƙinsa na jahiliya za ga akwai waƙoƙin da akwai burbushin tauhidi a ciki, har manzon Allah ke cewa saura kiris da waƙarsa ta shiga musulunci, ma'ana saboda akwai maganganun tauhidi a ciki. Waɗansu kuma suka ambaci wani mutumin daban suka ce a kansa ayat ta sauka, amma dai zance mafi inganci babu wani sababin nuzul sahihi akan wannan ayar, babu shi. Duk abinda za a ce maka wane ne sababin saukar ayar, to wannan bai tabbata ba a matsayin sababin nuzul. Wa ala fard sihhatihi, in mun kaddara cewa ma ya inganta, to kuma sanin mu ne cewa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab, muka lura da fadin ayar ne cewa ta shafi dukkan wanda ya siffanta da abinda take ba ta takaituwa akan sababin sauka. Ubangiji yace watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina, karanta musu labarin wanda muka bashi ayoyinmu, fan salakha minha sai ya zare jikinsa daga cikin ayoyin. Al-insilakh shine kamar a zare akuya daga jikin fatar ta, fedewa kenan bayan an yanka ta, ko kuma maciji ta fita daga cikin sabarta, wato canja fata da maciji yake yi bayan waɗansu kwanaki ko lokaci. Wannan shine al-insilakh a cikin larabci. To kaga akuyar da aka fede ta daga jikin fatar ta, ko sa ko ragon da aka fede daga jikin fatar sa, zai iya yi waye sake komawa karo na biyu? To haka wannan malami ya cire kansa daga cikin ilimin sa, ta yadda aikin shi daban, ilimin kuma daban. In ka kalli ilimin sa, baya da alaka da aikin sa, maganganun sa sun sha bamban da abinda Allah ya saukar ko ya ni'imta shi da shi na ilimi, wato kenan dai baya aiki da ilimin sa. Allah tsare mu. Fa atba'ahu shaytan, sai shaytan ya bi shi. Akan ce tabi'ahu, akan ce atba'ahu, akan ce kuma ittaba'ahu, dukkansa dai yana nufin bi. Sai dai idan an ce atba'ahu, da ya bi shi ya riske shi, ya kama shi a hanya. Amma idan an ce tabi'ahu, kila ya kama shi, kila bai kama shi ba. Haka an ce ittaba'ahu, kila ya kama shi, kila bai kama shi ba. Amma duk lokacin da aka ce atba'ahu, to lallai da ya bi shi din ya kama shi. Ina fata an fahimta. Dan haka fa atba'ahu shaytan, sai shaytan ya bi shi kuma ya cin masa a hanya. Wa kana min al-ghawin, fa kana min al-ghawin, ya kasance cikin halakakku, batattu. Allah ce walau shi ina inda mun ga dama, la rafa'nahu biha, da mun daukake shi a sanadiyar waɗannan ayoyi da muka bashi. Walakinahu akhlada ila al-ardi, amma ina ya karkata zuwa ga ƙasa. Abinda ake nufi da akhlada shine mala ila al-ardi, abin nufi ya karkata zuwa ga duniya, ya fifita abinda zai samu na duniya, da arziki da zai tara, da matsayi da zai samu, da mabiya, da muridai. Shi ya fi so sama da ya faɗi gaskiya ya rasa waɗancan al'amura. Wata ba a hawahu, sai ya biye wa son zuciyar shi. Allah ce fa masaluhu ka masalil kalbi, misalinsa kamar misalin kare ne. In tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas, na farko da lafazin yalhas daga lahasa yalhasu lahasan ko luhasan. Akan ce lahasa fi'ili madi, yalhasu mudari'i. Idan kaga dama madi din ka isuwa lahisa ko lahisa ko lahasa. Allahu a cikin larabci shine zaro harshe da kare ke yi. To kuma kare yakan zaro harshen sa ne, ko da yake dabba, yawanci duk dabba ma abuciya kafa hudu, takan zaro harshen ta a sanadiyar gajiya, ko kishirwa mai tsanani, ko yunwa. Gajiya, kishirwa, yunwa na sa sai dabba ta rinka zaro harshen ta kamar ya fito ya fado kasa. To amma kare shi ko yana jin yunwa ko baya jin yunwa haka yake, ko yana jin kisrawa ko baya jin kisrawa haka yake, ko ya gaji ko yana cikin wadataccen hutu haka yake, kullum yana zaro harshe, yana lallage, yana zazzare harshen sa kamar zai fado kasa. To sai Ubangiji Ta'ala ya kwatanta malamin da yake gaskiya da kare. Kaga din na farko dai kare dabba ce mai araha, ba ta da daraja. Ina jin a kowane yare na duniya aka ce da mutum kare an yi masa ba'a. Sawawan a Hausa ne, a Turanci ne, a cikin yaren Kanuri ne, a shuwa Arab ne. In dai aka ce da mutum kare, to ina jin an zage shi sosai da sosai. Ko a wani yare. To sai Allah ce fa masaluhu ka masalil kalbi. Shi malamin da baya son gaskiya misalinsa kamar misalin kare. In tahmil alaihi yalhas, kare ne lokacin da ka kai ɗauki gare shi kamar zaka kore shi, za ka ga yana lallage, yana zaro harshe. Aw tatrukuhu yalhas, in ma ka kyale shi, za ka ga dai yana lallage, yana zaro harshe. Yana cikin gajiya, yana zaro harshe. Baya cikin gajiya, yana zaro harshe. To shi malamin da baya son gaskiya, yana cikin wadata, yana son kuɗi. Baya cikin wadata, yana son kuɗi. Koyaushe yana son kuɗi, koyaushe yana fadanci. In yana cikin wadata, to yake ƙara. In baya cikin wadata kuma, ballantana kuma a wannan lokacin. Kullum yana fadar ko masu mulki, ko yana fadar masu wadata. Duk lokacin da zai ja wata aya, so yake ga ya yi iyakacin kokarin shi, ba ta ci karo da abin da masu bashi zakka suke so ba. Kar ta ci karo da su abin da ake bashi na zakka ya ragu. Kar ta ci karo da bukatun masu mulki, kujerar da zai samu ta aikin hajji ko umara ta makale ko ta latin ruwa. Ko yan ana bashi biyar, ya haushi da matansa da ƴaƴansa a mayar da ita ɗaya, ko a mayar da ita biyu, ko a dingine shi ma gefe guda. Sakamakon haka sai ya ɓoye gaskiya, yana ji yana gani. Babu mutumin da idan ya gyaru yake da amfani a cikin al'umma irin malami, babu kuma mutumin da idan ya lalace yake da illa a cikin al'umma irin malami, domin malami kusan uba ne ga kowa, da mace da namiji, da sarki da gwamna da minista, kowa na bukatan malami, kowa na jin cewa yana da malami. To amma malamin wanda zai iya faɗa masa gaskiya, ko wanda zai masa tsubbo da rufa ido, ko wanda zai masa roƙon Allah, ko wanda zai masa laƙani. Kaga malamai kala-kala ne. Akwai malami na bugon ƙasa, waɗannan ba malami bane ba, ƴan duba ne. Akwai malami waɗanda za su ce su masu roƙon Allah ne, wato sun mayar da kansu su ne wasita tsani tsakanin bukatar ka da Allah, wato kamar su ne suke jin yaran Allah, sai in su suka faɗa sannan Allah ya biya maka ko ya biya miki. Kai ba za su baka addu'ar su ce ga kika karanta ba, ba za su baki ba su ce ki karanta, ga kuma lokutan da za ki tashi ki karanta, lokutan da manzon Allah ya yi bayanin ana karɓa addu'a. Akwai auqatun mubaraka, lokuta masu albarka. Akwai adiyatun mubaraka, addu'o'i masu albarka. Akwai azminatun mubaraka, zamanna masu albarka. Akwai amkinatun mubaraka, wurare masu albarka. Ba zai dora hannunka akan wurare masu albarka ba, ba zai dora hannunki akan lokuta masu albarka ba, ba zai karantar da kai kalmomi masu albarka wanda suka zo cikin Alkur'ani ko ingantattun hadisai kan cewa ka roki Allah da su Allah zai biya maka ba, shi sai dai shi ka bashi, wato ku yi yarjejeniya na kwangilar roƙon Allah kai da shi ya yi maka irin wanda kake so, ko a nan gida Najeriya ko kuma a je Saudiya, ko mai tsada ko mai arha, ko da za a kwana ana yi ko da ba za a kwana ba, ko da za a soke Alkur'ani so ɗaya ko da za a soke so goma, ko da za a je a yi dawafi 50, ko da za a je a yi dawafi 100, ko da za a je a yi maka dawafi 7, ko a yi 7 so 7, duk wannan tsubbu ne ba gaskiya ba ne. Tsubbu ne ba inda Allah ko manzansa ya ce wai sai mutum ya yi dawafi 40, ko ya yi dawafi 50, ko sai ya yanka sa sannan ansa bukatarsa, ba inda Allah ya faɗi wannan. Kai tsaye abinda Allah ya ce udu'uni, ko yankan bai ce kai ba, udu'uni astajib lakum, roke ni in ansa maka. Duk wanda ya san larabci ka tambaye shi, da wanda shi dama can asalinsa ba laraban ne, da kuma wanda ko ya yi irinmu, tambaye shi udu'uni fi'il al'amr ne, wanda talab ne, astajib lakum jawabu talab ne, da roƙan da ansawar daidai suke, shi yasa ba kawo wani ba tsakiya ba, ba kawo wani ba tsakiya ba, dan ba abin da ke shiga tsakanin roƙon da ansawar. To ballantana ka ce an roƙa amma ansawar ba za ta zo ba, sai an zubar da jini, sai an yanka rago, sai an yanka bakin bunsuru, sai an yanka sa, sai an yanka kaza mai wake wake, ya zama bokanci. Wallahi tallahi bana shakkar bokanci ne in an ce Allah baya ansa addu'a sai an yanka, bai shakka. Kawo hujja in kana da ita.
Allahu akbar.
Ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'at ad-da'i idza da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ka kawo cikin Alkur'ani ko hadisi ko a tarihi yararre, kawo shaidu na tarihi lokacin khulafa'ur rashidun Abubakar, Umar, Uthman, Ali, ko lokacin a'immatul mazahib dan faran ku suke, in sun isa su shiga talabijin da radio su karyata su ce gashi a tarihi manzon Allah yayi addu'a amma sai da yanka aka ansa.
Allahu akbar.
Roƙon ruwa fa manzon Allah na cikin hudubar juma'a, gari ya kama ba fa bukatar ka ba kai kadai, kasar gaba ɗaya ba abinci, ta bushe kamar ba ruwa, balaraban kawai ya shigo shi ya manta ma da hudubar ake, yace manzon Allah ana cikin yunwa da fatara, dabbobi na mutuwa ba abinci. Manzon Allah bai tsaya wata wata ba, sai daga hannu yace ya ubangiji sokar mana da ruwa, Allahumma agisna, Allahumma agisna, har sai da haka kyallin hamatarsa, kafin ya sauke hannu sai kawai ga wani girgije ya ginu a sararin samaniya. Kafin a kammala hudubar ruwa ya fara sauka, sai da aka yi mako guda ana ruwa. Ina batun sai ya sauka daga kan minbari ya je ya yanka, sannan bukata tafiya. So da ka ba wani bane, in ka yi niyyar kana son ka yi yanka dan Allah, sai ka yanka dabba ka je ka samu wata makarantar allo, bayan Allah ne almajirai sun dade ba su tunama ba, ba ya da alaka da wata addu'a da aka yi maka, sai ka yanka sai ka ba su, sai ka je asibiti, asibitin yara, bayan Allah ne waɗansu abinci ma ba su ci ba, ka je asibitin mata, ka je ɓangaren mata masu yoyon fitsari, ka je asibitin maza, ka je duk inda ya kamata ka yanka sa, nan ka yanka rago, nan ka sa a yi musu tsire, can ka sa a yi musu balangu, ka ce waɗannan bayan Allah marasa lafiya, ka tambayi likitoci da me ake bukata na gina jikin wane, gashi ya kyamu shi akan gadon asibiti, za a ce ma Allah kallace kwai guda uku a yi ne, shikenan kawo masa. kwai guda uku 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 so 30 ka gani in bai murmure ba kawai kaje ka yanka rago kaje ka ba wani bakin malami akan bakin buzu da bakin rawani akan sa wallahi tsafi ne tsafi ne Allah faɗa ma gaskiya ga bayin Allah ya asibiti kun sa kuna bata lokaci ku je ku taimake su a asibiti ku je ku taimake su a gidan yara ba zai iya mu gama ayar haka ba فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تهمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا التي ونشين مثالا ونسي قريت آيو يمو فقصص القصص لعلهم يتفكرون استنتا ومتاني لاباري لابرتامس لابار لعلهم يتفكرون كوسا ساكي تناني كيكاون تناني ragowar bayanin da ayar take bukata sai yammacin gobe dan Allah ya kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.